Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan ana ci gaba da bukukuwan sallah lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Lahadi 10 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya.
A yau Lahadi wani gwamnan yanki a gabashin Ukraine ya faɗa cewa wani harin roka da Russia ta kai akan wani bene mai hawa biyar ya kashe akalla mutane 6. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana birnin Bangkok, inda ake sa ran kasar Myanmar za ta halarci ganawar da za su yi yau Lahadi da shugabannin Thailand. Batun faɗaɗa haɗin gwiwa don takawa Iran barki shine kan gaba a ajandar ganawar da za a yi lokacin ziyarar shugaban Amurka Joe Biden zuwa Isra'ila kwanan nan.
Kanin labaran duniyar kenan. To a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa jagoran da ya shiga tsakani wajen sako ƙarin mutum 7 daga cikin fasinjojin jirgin kasar Abuja zuwa Kaduna, wato waɗanda 'yan bindiga suka sace a watan Maris, ya ce ba zai sake shiga tsakani ba a ƙoƙarin da ake na kubutar da sauran fasinjojin.
To ina tabbatar maka ni dai na yi iyaka abin da zan yi, sannan su wanda aka sake su rusan abin da ya kasance.
Za kuma ku ji cewa yayin jawabin sana ta al'ummar musulmi wannan bikin babban sallah, shugaban Ghana Nana Akufo Addo ya sanar da rage albashinsa da na ministocinsa. To ko menene makasudin ɗaukar wannan mataki?
Shugaban Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya ce daga cikin dabaru na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar ya rage duk wani kashe-kashen kuɗi.
Muna kuma tafa da hira ta musamman da Sanata Dattin Baba Ahmed, wanda ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Labour Party Peter Obi ya zaɓa a matsayin ɗan takarar muƙamin mataimakin shugaban ƙasa. Kazalika muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Lahadi wani gwamnan yanki a gabashin Ukraine ya faɗi cewa wani harin roka da Russia ta kai akan wani bene mai hawa biyar ya kashe akalla mutane 6. Pavlo Kirilenko, gwamnan yankin Donetsk, ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ta yiwu sama da mutane 30 sun makale a ƙarƙashin baragwazon gina a garin Chasivyar. A wani saƙo ta kafar Telegram, Kirilenko ya faɗi cewa ma'aikatan gaggawa sun yi magana da mutane 2 da ke ƙarƙashin baragwazon ginin, a cewar AP. Har ila yau, Ukraine ta ba da rahoton cewa Russia ta kai farmakin makami mai linzami da na roka a gabashi da kudancin ƙasar a jiya Asabar. Hari da makami mai linzami da aka kai a arewa maso gabashin birnin Kharkiv ya jikkata farar hula 3, a cewar gwamnan yankin. Duk da cewa ga dukkan alama Russia na mai da hankali a kai hare-harenta a kudu maso gabashin yankin, wato yankin Donbas mai masana'antu. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken yana birnin Bangkok, inda ake sa ran kasar Myanmar za ta halarci ganawar da za su yi yau Lahadi da shugabannin Thailand. Bayan tattaunawa da mataimakin Prime Minister kasar Thailand kuma ministan harkokin wajen kasar Don Pramod Wenai, mutanen 2 sun rattaba hannu akan wata sanarwa game da ƙawance da haɗin gwiwar cimma muradan ƙasashen da kuma wata yarjejeniya akan bunƙasa hanyoyin samar da kayayyaki tsakanin Thailand da Amurka. Da yake magana da manema labarai bayan ganawar, Blinken ya ce, saboda shugabancin Thailand, mun ga yadda ƙasashen APEC suka yi aiki tare a wannan shekarar don inganta manufofin tattalin arziki da suka dace da tunkarar kalubalen da ake fuskanta a yau, kuma kalubalen shine sauyin yanayi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To anjima kaɗan za mu sake dawowa da ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Sau'i kaɗan da sakin ƙarin mutane 7 daga cikin fasinjojin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna da 'yan bindiga suka sace. Shugaban kamfanin jaridar Desert Herald, Malam Tukur Mamu, wanda ya shiga tsakani wajen sakin mutanen, yayin murya Amurka karin haske kan yadda aka yi nasara kubutar da waɗannan mutane, inda ya ce ba zai sake sa hannu ba a kokarin da ake na kubutar da sauran fasinjojin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Isa Lawal Ikrai ko mana daga Kaduna.
A jiya Asabar ne dai labarin sakin mutane 7 cikin ragowar 51 da ƴan bindiga suka sace a jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna ya bazu a ko ina. Kuma shugaban kamfanin jaridar Desert Herald Malam Tukurmamu, wanda shine ya shiga tsakanin ƴan bindigan da kuma waɗanda aka sako, ya ce shi dai kam yanzu yayi nashi iyaka kokari.
Wannan al'amari ba gwamnati ta yi shi ba, sannan kuma ba su suka tsara ba, ba su ma san abin da ke faruwa ba, sai daga baya da aka samu nasara a jiyan tukunna.
Ila wasu ce tunda wancan karan an ce an saka musu, wasu ne suka sako, wannan kuma wanda sharadi aka cimma.
Eh to ka san ko wancan din ma ni dai babu wanda zai ji a bakina akan an sakar da wayansu ne. To ina tabbatar maka ni dai nayi iyaka abin da zan yi, sannan su wanda aka sake su sun san abin da sance, wanda daga cikin su har akwai mai harbin bindiga a bayan shi.
Da ka ce ka janye wannan abu kafin ƴan uwannan suka zo suka lallabe ka, to tunda akwai sauran ƴan uwa, akwai yuwar ka ci gaba da taimaka su ƴan uwan?
Gaskiya Malam Isa ba zan ci gaba ba, don ko a jiya ma da suka zo waɗanda ba su samu dama an fitar da su ba suke ta kuka a ofis ƴan uwan, na tabbatar musu da cewa gaskiya wannan al'amari yana da wuyan sha'ani sosai.
To amma ina labarin sauran? Akwai labari kinda kun dan yi magana da su a nasu kirkira su sauran suna raye?
Labarin sauran gwamnati ma ta fi ni sanin labarin sauran, sun san cewa suna raye.
Malam Tukurmamu, akwai masu ganin cewa ila wannan abun ma da wuya dai ya ci gaba da samun nasara sako, saboda a ruwaito kana cewa harin da aka kai gidan zaman kaso na Kuje kamar mutanen nan ne kuma sun saki ƴan uwansu, ba ganin dama tunda sharadin na cikin maganar sakin ƴan uwansu.
Ai maganar da na faɗa abu ne wanda kaga in akwai kage a cikin su jami'an tsaron sai su fito su karyata.
Waɗanda aka saki a jiyan dai su ne Sadiq Angwa Abdullahi, wanda ɗa ne ga shugaban ƙungiyar dattijan arewacin Najeriya Farfesa Angwa Abdullahi, da kuma Malam Muhammad Ɗayyabu Fakin da shugaba ne na ɗaya daga cikin hukumomin gwamnatin jihar Kaduna. Sai Bose de Olorotimi da kuma Abubakar Zubairu da Alhassan Sule da Alhaji Usman da kuma Muhammad Abuzar Afzal, wanda shi kuma ɗan asalin Pakistan ne. Malam Sani Lawal ne ɗaya daga cikin waɗanda ke magana da yawun iyalan ƴan uwan waɗanda aka sace a jirgin na Abuja zuwa Kaduna. Kuma ya ce duk mutane 7 da aka sako sun wuce gida tare da iyalinsu.
Ina tabbatar maka mutanen nan guda 7, ɗan jarida na Mamu Tukurmamu, shi yayi wannan abin, ya kokari ya sasanta har aka sako mutum 7.
Amma kai ka gansu?
Kwarai tabbas na gansu da idona, na gansu mun yi magana da su, kowa dan uwan shi yazo ya tafi da shi gidajensu. Allah na yi magana da mutane 4-5 cikin waɗanda aka sako a jiya.
Amma ya kaga yanayin lafiyar su da jiki saboda kwanakin da aka kwashe?
Yawancin su dai sun yi baki kuma sun samu rama da a jikinsu, amma dai tunda na samu dama na yi magana da wasu kuma kani na yana ciki, yawancin su sun ce mun yana gaishe mu, yana suna lafiya, kuma Allah da su ma za su dawo. Inda zaka gane cewa yana sun dawo cikin yanayi na hankali, dan sun fata canza, an rame an yi baki, amma sun gaya mana gaskiya ƴan uwanmu sun ce a gaggaishe mu, sun ce in Allah ya da su ma suna nan tafi.
Tun a ranar 28 ga watan Maris na wannan shekara ne dai ƴan bindiga suka datse hanyar jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna, inda suka sace mutane sama da 60, kuma suka kashe wasu yayin da suka bar wasu da raunuka daban-daban. Amma dai daga bisani sun sako mutane 11 bayan sakin shugaban bankin bunƙasa harkokin noma na Najeriya, da suka ce saboda tsufa ne da halin jiki. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Batun faɗaɗa haɗin gwiwa don takawa Iran barke shine kan gaba a ajandar ganawar da za a yi a lokacin ziyarar shugaban Amurka Joe Biden zuwa Isra'ila kwanan nan. A cewar Prime Minister Isra'ila Yair Lapid a yau Lahadi, ya kuma buƙaci a ɗauki ƙwaƙƙwaran matakin gaggawa a kan muradan Iran na shirin makaman nukiliya, da yake jawabi a gaban majalisar ministocinsa karo na biyu tun bayan da ya fara mulki ranar 1 ga watan Yuli. LaPide ya kira Biden, wanda ake sa ran zai isa birnin Kudus ranar Laraba, a matsayin ɗaya daga cikin abokan hulɗar Isra'ila na kusa da ƙasar ta taɓa samu a tarihin siyasar Amurka. Ziyarar ta Biden za ta fi mai da hankali a kan batun Iran, a cewar LaPide, wanda ke riƙe da muƙamin Prime Minister da kuma Ministan Harkokin Waje na gwamnatin riƙon ƙwarya ta Isra'ila har zuwa lokacin zaɓe da aka shirya yi ranar 1 ga watan Nuwamba. A cewar wani rahoto da hukumar da ke sa ido kan makaman nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta fidda a ƙarshen mako, Iran ta sanar da hukumar wadda mazaunanta ke Vienna game da shirin inganta sinadarin uranium. Limamin masallacin gidan gyara hali na birnin Enugu a kudu maso gabashin Najeriya ya yi kira ga shugabanni da hukumomin ƙasar da su zama masu kwatanta adalci a kodayaushe, su kuma maido da zaman lafiya a faɗin ƙasar. Limamin ya yi wannan kiran ne jam kaɗan bayan kammala sallar Idi a jiya Asabar, a lokacin da al'umma musulmi a faɗin duniya suka yi bikin babbar sallah. Wakilin muryar Amurka Alphonsus Okorigwe na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Al'ummar musulmi a birnin Enugu sun bi sahun ɗaukacin musulmin duniya wurin gudanar da sallar Idin bana cikin kwanciyar hankali da lumana, inda limamin masallacin gidan gyara hali da ke birnin Malam Yunusa Mahmud ya yi huduba tare da kira ga shugabanni da hukumomi da su kyautata da yin adalci a koyaushe don maido da zaman lafiya a faɗin Najeriya.
Musulunci abin da yake kokari kenan, sharje da yake ba mabiyansa kenan a zauna lafiya. Kuma akwai bukata masu akwai su zama masu taimakon mutane na ƙasa, su ɗauki abubuwa masu mahimmanci su kai ma waɗanda suke daidai su ko kuma waɗanda suka dandara su kadan. Kuma duk shugabanni ma na ƙasar nan akwai buƙatar su ji tsoron Allah a kyautata ma na ƙasa. Don haka ina kira ga hukumomi su bar mu zauna lafiya da adalci.
Cike da farin ciki bisa yadda suka kasance cikin masu rai a wannan muhimmiyar ranar, wasu musulman kuwa sun tofa albarkacin bakinsu.
Ni ne Hamisu Nejimu, mun je Idi kuma mun yi Idi lafiya, an tashi lafiya, ina murna kuma Allah ya sa mu ga naba da lafiya. Duk abin da zai kawo fitintunu dan Allah a kwantar da hankali, a yi hakuri, a daidaita. Allah ya ba ƙasar mu zaman lafiya, Allah ya ba mu shugabanni na ƙwarai, Allah ya ba su ikon yi mana adalci.
Sunana Hamisu Antar Suleiman. To abin da zamu cewa shine Allah ya nuna mana naba da lafiya, Allah sa a yi sallah a kare lafiya. Duk musulman duniya ina musu barka da sallah.
Sunana Abubakar da takalmi. An yi sallah lafiya alhamdulillah, kuma ubangiji Allah ne mai samuna. Kuma Allah ka muna zaman lafiya cikin ƙasa Najeriya da duk Afirka gaba ɗaya.
Ya sunanka?
Lawali.
Ya kaji da sallah?
Sallah alhamdulillah. Mun sami sallah lafiya kowa da kowa. Sai dai ba a gida ba, amma dai an yi sallah lafiya. Allah maimaita mana.
Sunana Yusuf Sani. Gaskiya dai sallar nan sai dai mu ce alhamdulillah an yi sallah lafiya, an tashi lafiya. Muna yawa kowa fatan alkhairi.
Sunana Hajiya Salamatu Aminu. Ni ne shugaban mata a sa'in dutse. Alhamdulillah mun yi sallah lafiya. Mun je Idi, mun yi sallah, mun yi addu'a wa ƙasar mu, shugabannin mu, ƴaƴan mu, ya ji kokin har da kuma ƴan jarida duk mun sa kowa ciki. Ina fatan ubangijin Allah ya ba mu zaman lafiya. Allah kuma ubangiji ya raya zuriyar mu.
Ni ne Hajara Sani daga ƙasar Enugu. Mun yi sallah lafiya, Allah ya maimaita mana. Allah ba da zaman lafiya, Allah ya maimaita mana. Allah kai mai bakin badala.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu leƙa ƙasar Ghana, inda shugaban ƙasar wato Nana Akufo-Addo ya ce ya rage albashinsa da na ministocinsa da kashi 30 cikin 100 a wani mataki na farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar ta Ghana. Akufo-Addo ya bayyana hakan ne yayin jawabin da ya yi na ce al'ummar musulmi murnar bikin babbar sallah. Daga Accra ga rahoton da Hawwa Abdulkarim ta aiko mana.
Jama'a, fellow Ghanaians, ladies and gentlemen, I salute you with the greetings of Islam. Salam alaikum.
Muryar shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo kenan, inda ya fara jawabinsa da sallama da taya al'ummar musulmai a duniya murnar babbar sallah na layya.
troubled waters of the current economic difficulty.
Shugaban Ghana Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo ya ce daga cikin dabaru na farfado da tattalin arzikin kasar ya rage duk wani kashe-kashen kuɗi na ministoci da hukumomi kashi 30 cikin 100 sannan kuma ya rage albashin duk wani ma'aikacin gwamnati da ya nada ciki har da shi da kansa da kaso 30 cikin 100 da kuma kofo na karban mai kyauta da kaso 50 cikin 100 ya ce ya yanke duk wasu ayyukan kashe kuɗi a kasar. Shugaban yayi wannan jawabi ne daga filin taron babban sallar Eid wanda aka gudanar daga Independence Square a nan birnin Accra. Shugaban limamin kasar Ghana Dr. Usmanu Nuhu Sharubutu ne ya jagorance sallar babba inda a cikin hutubarsa ya nuna dalilan yin babban sallar layya da kuma sadaukar da dabbobi da kuma yadda hakan ya nuna yadda ake yi wa iyaye biyayya. Kakakin shugaban limamin Ghana Sheikh Adniyahu Shu'aib ya takaita mana hutubar shugaban limamin Ghana.
Sagun national chief imam cikin na wannan babban sallar da muka yi na 2022 a takaice malam ya ja hankali zuwa ga asalin sallar mu na babban sallah ko kuma na layya da muke yi zuwa ga tarihi shi babban annabi na annabi sayyidina Ibrahim ainihin abinda muke na layya ma'anarsa shine ina komawa zuwa ga wanga asalin amma ma'anarsa shine mutum ya zama ya mika wuya zuwa ga Allah ya jayu zuwa ga Allah ba da wani sharadi ba darasin da kaji shine mutum ya tsaya ya tsara ko ya jarabtan Allah ya zo masa ya zama yana tsaye ina tsaye kan imaninsa mai karfi jarabta bai ya fitar da shi kan imaninsa na biyu yace mana ya'ya su ma su biyayya ga iyayensu saboda sayyidina Isma'il a lokacin ma da ya san za a yanke shi ma ya yarda kamar ya kwanta a yanke shi na uku mun nuna soyayya ga rai mu kiyaye tsarkin da naran mutum da tsarki na jinin mutum ba abin zubarwa kan banza bane to wannan tarihin na ya nuna cewa Allah ma da kansa yana riko da wanga irin ka'ida na cewa ran mutum abin kiyayewa na jinin mutum kuma abin kiyayewa ne yace cikin lokacin mun ga zaman kasa yayi karfi amma mu duk kafa mu roki Allah Allah shi kansa ya kama na sauki
duk da cewar bara an samu raguwar barazanar annobar cutar corona a duniya wanda duk da hakan ba yi babban sallar layya cikin walwala ba kamar wasu shekarun baya a bana jama'a sun nuna jin dadi da kuma godewa Allah
Musa Yahayayen zargin zabarmawan na kasa baki daya ko ya yake dai shekara ya zagaya dai mutum kai muna Allah ya nuna muna ranar yau don akwai wanda ba su ganshi ba akwai wasu ma suna nan amma ba su yi sunan sallah ko samu gode ma Allah Allah ya sa mu cikin jama'a alhamdulillah Allah ya sa mu dace Allah ya sa muna cikin masu dadin kai
ranar isaka mun gode ma Allah da covid din da kowa ke tsoro yanzu ya kai karshen shi da aka yana control covid Allah ya sa kafin sabon shekara dai komai ya kare mu duka kowa ya fito ya munna domin shekara ya kai shekai munna don ba kowa ya zo samu wannan shekara ba to Allah ya sa kafin shekara da ke zuwa mu fiyaka
sunana Alhaji Abdulaziz Rahman kuma muna ma jama'an duka barka da sallah Allah da yake mu shekara ga ya gwada muna samun shekara Allah ya fi muna kurakuran mu Allah ya amlakiya
Hawa Abdulkarim Yonfania murira Amurka daga Accra Ghana
To bayan da jam'iyyar Labour Party a Najeriya ta sanar da shi a matsayin dan takarar mataimakin shugaban kasa, Sanata Dattin Baba Ahmed ya ce akwai dalilai da dama da suka sa yin amda zaben da aka yi masa. A wata hira ta musamman da ya yi da wakilin murya Amurka Halima Abdurrauf, Sanata Baba Ahmed ya bayyana yadda aka kai ga tsayar da shi a matsayin abokin takarar Peter Obi.
Sunana Dattin Baba Ahmed cikin ikon Allah ni ne aka sunantar a matsayin mataimakin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar Labour Party. Masha Allah su suka neme ni suka bani kwararan dalilai cewa cikin jam'iyyu guda hudu manya yanzu da ake ganin za su iya kai labari ga dan takarar da suka tsaida ga kuma dalilin da ya fito da jam'iyyar mu daya ta PDP na fita daga PDP ran Litinin shi kuma ya fita ran Talata. Dalilan da muka bayar na fita kusan daya ne ya koma wannan jam'iyyar ta Labour Party suka ba shi takarar shugaban kasa ya dau lokaci mai tsawo kafin suka neme dalilan da ya bayar shine yace yana neman wanda na farko shekarun shi na kasa da nashi saboda girmamawa kuma cikin waɗanda shekaru zo kusa ba za su iya daidaitawa ba babu ki a samu shugabannin kasa guda biyu na biyu yana neman wanda dama yayi fice a wani irin al'amari ko kasuwancin shi ni kuma suka ce nayi fice wajen daukaka ilimi a arewa yace kowannan kadai ya isa yace na yi fice wajen siyasa arewan kanta na yi majalisar wakilai na yi na dattawa na kafa jam'iyya ta kaina duk da ban takara a cikin ta na yi takarar shugaban kasa na yi fice wajen samar da aiki na yi fice wajen fadakarwa alal misali a ce a je a yanki kati lokacin kidaya duk wani abubuwan da ya shafi al'umma alhamdulillah kin san ana ce yaban kai jahilci amma in ma kai ka ja baki ka yi shiru kuma aka gaya ma ka san gaskiya ne a kullun wani zai zo yaba wani abu da kai to kin ga shaidan mutum ai ai kyakkyawan abu ne, shi yasa ni ko na aminci. Ya burge ni shi Peter Obi a lokacin da ya ce fadin kasa mai albarka da ke arewa shine man Najeriya, ba man da ake sani a kudu ba. Gaskiya burge ni, birane irin su Kaduna da Kano kadai sun isa a ce suna tantance abubuwan da aka noma a kawo a sarrafa su. Wannan kadai hanya babban hanya ce da zamu fara. Kafin ma wannan, wato muna so mu tsaye da faduwar naira a matsayin shugaban kasa. Idan baka da ƴan uwa da ke amfana da faduwar darajar naira, naira za ta tsaya. Idan kana da ƴan uwa da abokan mulki wanda ba abin da suka sani dama, a karba ne a sayar in ta ƙara hawa, to ana saida musu dala a sauƙaƙe. Ƴan kasuwa ba sa samu, su kuma darajar naira na ƙara faduwa, suna ƙara kuɗi. In baka da wannan, an buɗo hanyar nasara. Babu abin da ya kai sanarwa. Za mu je mu ci gaba da sanar da jama'a. Idan kai yadda, kai na'am, kai hamdala da jahilci da kidahumanci, to ka tsaya wai dole dole sai dan kabilanka. Muddin shugaba baya sata, yana da hujjar hukunta kowa ke ki me zamu. Na daya, duk kudin Najeriya zai shigo hannu, kuma za a gudanar da shi a dalilin Najeriya. Allah na mai ne, ya Allah na cikin gari, internal revenue dukkan 100%, saboda zamu shigo da na'ura. Kowane kamfani ba za a takura musu ba, kowane ma'aikaci, kowane dan kasuwa an saukakar da shi. But kudin harajin ciniki zamu saukakar da yanda ake karban shi, kuma ba inda zai je sai asusun gwamnati. Daga nan ka fara ninki na farko kenan.
Sanata Dattin Baba Ahmed kenan. Yanzu kuma ga shirin matasa a duniyar gizo.
Social media duniyar matasa, mi hada alkhairi karmi a kasan ba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiya Hamza Ibrahim, jagorar shirin. Madalla, to a cigaba da jan hankali da shirin matasa a duniyar gizo ke yi ga yanayin amfani da dandaloli mabambanta a kafafen sada zumunta, musamman idan muka yi la'akari da wannan lokaci na siyasa da Najeriya ke tunkara babban zabanta na ƙasa. Matasa dai na cin karansu babu babbaka ta yanda suke bayyana ra'ayoyinsu da goyon bayan su ga ɗan takara ko jam'iyyar da suke so. Wani lokutan hakan na zafafa idan aka ci karo da mabambantan ra'ayoyi. Tambaya anan ita ce, ta yaya matasa za su yi amfani da kafafen sada zumunta wajen tabbatar da cewa ba a yi amfani da su ba wajen tada ƙayar baya, musamman a zaɓe mai zuwa? Comrade Abu Salifan Tami shine shugaban kungiyar marubutan arewa na ƙasa, wato Arewa Media Writers, ya shimfiɗa ga wannan tambayar.
Batanci ko rubutun sharri ko cin mutunci a kafafen sada zumunta shine rubutun da kowane rubutu hatsari ga rayuwar al'umma, musamman kai ga wanda kai rubutun, ba shi ga wanda kai rubutu a kansa ba. Duba da yanda kafafen sadarwa take da tasiri a wannan lokaci, duk wanda kai rubutun batanci ko rubutun sharri a kansa, da zaran ya gani ya dauki wannan rubutun, to ba karamin tashin hankali zai isa ka kaci, wanda zai iya kai kotu, zai iya daukan mataki ko wani iri na hukuma akan wannan rubutu da kai a kansa, wanda wannan kala wanda kai a matsayin ka kai rubutun zaka kai da nan sanin da a rayuwar ka baka taba yi ba. Misali a irin wannan matsaloli da suka faru na rubutun batanci da wasu al'umma dama suka dinga yi a baya a shekarun baya da wannan shekarun namu, wanda ya ja musu illoli a rayuwar su, wasu ma ya ja musu karshen rasa rayuwar su, wasu ya ja musu zama a prison na har abada, wasu kuma ya ja musu hukunci a hukuma har aka tarar su na wasu kudade masu yawa. Hakan duk bazai ta misalta ba ga wanda mutanen da al'umma wannan rubutun batanci ya ja musu ba. Kullun fada karwa da muke ta yi mu ga matasa a ƙarƙashin ƙungiyar mu ta marutan arewa, Arewa Media Writers, a kullum in gariya waye muka tashi mu duba mu ga me matasa suka mai da hankali akai, me ne inda suke ba daidai ba, wanda za mu yi muka yi rubutu game da wannan halin da matasa suke ciki, da mun faɗakar da su da warinsu da kai cewa wannan kafafen sada zumunta su yi amfani da shi ta hanyar da ya dace a matsayinsu na matasa, duba da yanda yake da matuƙar muhimmanci a wannan zamani. Idan mutum ya amfani da shi ta inda ta hanyar da ya dace, shi kanshi zai ji daɗi, kuma zai mori wannan amfani wanda ya mai da hankali da kafafen sada zumunta. Amma idan mutum ya amfani da takasin haka wajen cin mutunci ko zagin wasu ko kuma munar muzanta wasu, to wannan shi ya fi kowa sanin illar hakan da ya. Duba da yanzu zamani ya canja, rayuwa ta waye, galibin a abubuwa na mutane ya aka yi shi ne a kafafen sada zumunta.
Haka dai, sama da kashi 47 na al'umman Najeriya matasa ne, sai dai da dama na danganta rashin ilimi ko jahilci ga yanayin amfani da kafafen na sada zumunta da matasa ke yi ta hanyar da ba ta dace ba. lokacin da shugaban hukumar kula da harkar bautar ƙasa na matasan da suka kammala karatun jami'a a Najeriya wato NYSC Brigadier General Muhammad Kaku Fada yace hukumar na ci gaba da kira ga matasa da su guji yada abin da ka iya jefa ƙasa cikin tashin hankali.
Al'amarin social media zamani ne, da babu shi ai. Yanzu kuma Allah ya sa an zo kuma rashin ilimi wani lokaci jahilci ke kawo wannan abubuwan. Kashi 90 masu amfani da social media ta hanya mara kyau jahilci ne ke kawo musu. Kashi kadan ne ke amfani da su saboda biyan bukata. Wasu amma yawa aksarin su ko dan su burge ko dan jahilci ba san ma cewa abin da suka yi laifi bane, dai wancin su kisa suke amfani da wannan. Amma insha Allah yadda muke jan hankalin su muke nushar da su cewa yin amfani da kafafen yaɗa labarai yana da kyau, amma kai amfani da shi a hanya mai kyau wanda zai kawo haɗin kan ƙasa da ci gaban ƙasa shi muke son su amfani da shi. Ka san matashi sai a hankali, akwai wannan yarinta bai san ba da mugun nufi ma zai yi ba, abin zai kawo damuwa. Shi sa muka ja hankalin su cewa kafafen yaɗa labarai za a iya amfani da shi ta hanya mai kyau, kuma za a iya amfani da shi ta hanya mara kyau. Muka ce su yi amfani da kafafen yaɗa labaran wanda zai kawo haɗin kan ƙasa, kuma su guji ɓatanci. Yau mutane za su zauna su yi ƙarya, kuma wanda bai sani ba zai ɗauka gaskiya ne. So na ja hankalinsu akan cewa su yi amfani da kafafen yaɗa labarai a hanya mai kyau ba hanya mara kyau ba.
Ta fuskar addini kuwa Reverend James Movil Wuye ya ce sai malamai sun ci gaba da ɗaura ɗamarar faɗakarwa ga matasa da al'umma baki ɗaya a kalaman da ake amfani da su ta dandalolin sada zumunta da za su wanzar da zaman lafiya.
Ina so in gawa matasa cewa su ba ma manyan gobe ba ne, su manyan yau ne, domin yanda mutum ya shimfiɗa gadonsa haka zai kwanta a kai. Lokaci ya yi da su matasa yau za su ɗauki wannan haƙƙin gobensu a hannunsu, domin in sun biya wa waɗansu da muka riga muka tsufa waɗansu shekarunmu kima ya rage da za mu koma ga mahallacinmu, mu suka biya mana ana zigi suna ɗaukan barandami, waɗansu suna ‘yan makaranta, waɗansu suna ‘yan social media ana tura ababa masu ƙazamta ba su gyara ba, to gobensu su za su kuka da kansu. Waɗansu mu kuma iyayen da muke ziga su suna yi, ina ji ni tsoro da nake wata rana yaro zai zo makabarta ya ɗauki bula ya dinga zubgawa wannan makabarta ya ce baba ba ku mana alheri, baba ba ku koya mana abin da ga inda muka shiga, ga halin da muka shiga. Tsoron da nake kenan. Amma yara yau mage ya waye, idan wani ya so ya ziga ka kai ɓanna a wannan zaɓe da ai, to ka ce mishi gaskiya idan ku ya waye, in za a kawo ka kawo danka, in za a yi wani ta'adi ne ko wani lalata da wani guri danka ya zo mu tafi tare. In ba haka ba to lalle babu Najeriya.
Shima Sheikh Nurul In Ashafa ya yi ƙari da cewa
babban abin da zan kira da zan yi ga shugaban matasan mu a wannan ƙasa yau shine da yawan lokaci matasa in muka dubi zababukan da aka yi sukan tashi a matsayin mene, a matsayin ƴan daba, ƴan baranda, ƴan sara suka a fito da barandami da gariwa a hautiti ana sai sai yayi. Amma kai an baka kuma gama hawa mulkin ya kashe ka, a sassare ka, a kakkarya ka, ka koma kana wayo karkashin mahaifiyarka. Shi ko ya samu abin da yake so ya amfani da kai, ya samu mulki in mulkin ma ya fada hannun shi, kuma ya tafi ba za ka sa ake ganin shi ba sai bayan shekara hudu. Anya wa yake ƙasa shi ne ko kai? Ka duba da kyau ya ku matasa da kuke bada rayukan ku fansa domin wani, shi ke gaba da ƴaƴansa suna karatu a Turai, kai ga makarantar nan a kulle ba karatun kake ba. Ku duba halin da yake ciki da iyalansa da komai nashi, ya hau ɗansa, ya hau matan shi, ta hau mulki, ya mata hanya ta hau. Yanzu kai ko kana sai yayi, sai yoshe kubanka zai yi, yoshe uwarka za ta yi, yoshe kai ma da kanka zaka hau mulki. Wannan ya kamata a ce mutum ya bude ido ya ja kunnen kansa ya fahimci me yake faruwa. An mai da shi bawa abin bauta, yana ana bautar da shi, wansu ko suna karuwa suna yi gaba. Saboda haka hattara matasa.
Tuma sauraro ga baki ɗaya a nan shirin zai dakata. Sai na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi da kuma barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana. Bismillah.
Yanzu kuma ga labarai a takaice.
A yau Lahadi wani gwamnan yanki a gabashin Ukraine ya faɗi cewa wani harin roka da Rasha ta kai akan wani bene mai hawa biyar ya kashe akalla mutane shida. Pavlo Kirilenko, gwamnan yankin Donetsk, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ta yiwu sama da mutane 30 sun makale a ƙarƙashin baraguzan gini a garin Chasiv Yar. A wani saƙo ta kafar Telegram, Kirilenko ya faɗi cewa Ma'aikatan gaggawa sun yi magana da mutane biyu da ke karkashin baragwazon ginin a cewar AP.
To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu a daidai wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Maryam Dauda da Tani gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya hada mana shirin, ni Mahmud Lalo nake fatan za a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya.